Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da ranar Lahadi 5 ga watan Agustan shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Baba Yakubu Makera da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya ce ya tsallaka rijiya da baya a wata tarwatsewa da wasu jiragen sama marasa matuƙa guda biyu suka yi, kuma ya zargi Amurka da Colombia da shirye wannan harin. Wani farfesa da ya yi ritaya daga wata jami'a a lardin Shandong na arewa maso gabashin China, wanda ga dukkan alamu hukumomin China sun tsare shi yayin da yake wata hira da muryar Amurka, yanzu kuma an fidda shi an kai shi inda ba a san da yake ba. Sai kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kammala rangadi da yake yi a kudu maso gabashin Asia.
To, kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa a jamhuriyar Niger matasan kirista na majami'ar Evangelica sun fara gudanar da taron su na ƙasa a Yamai.
Kun mun lura akwai hatsari na yau yana gizo ya zama na abu wanda ke da hatsari na gaske, idan ba su gane ba yana aika su ga hatsari saboda bisan suna koyo abubuwa wanda ba su kamata ba.
Manoman shinkafa a jihohin Kano da Jigawa da Katsina sun koka game da tsarin bada lamanin kayan noma ƙarƙashin shirin gwamnatin tarayya.
Mun halin da aka ciki a Katsina gaskiya ba mu san inda aka sa gaba ba, saboda an dai ba mu kaya amma mu ba mu san ma farashin abin da aka ba mu akan shi ba. Gaskiyar lamari kenan, ba mu san ko nawa kayan nan suke ba.
Haka kuma za ku ji cewa a jihar Sokoto jam'iyyar APC ta mayar da martani kan sauye shekar da gwamna Tambol ya yi. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da Hafsat Maina Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya ce ya tsallaka rijiya da baya a wata tarwatsewa da wasu jiragen sama marasa matuƙa guda biyu suka yi, kuma ya zargi Amurka da Colombia da shirya kare wannan harin. A wani jawabi da ya da talbijin ƙasar da yammacin jiya Asabar, Maduro ya ce ga dukkan alamu wannan shiri ne na maso ra'ayi mazanjiya da aka yi a makwabciya Colombia. Ya ce Allah da mutane da sojojin ƙasar suka cece shi daga wannan kisar. Maduro ya kara da cewa ko shakka babu shugaban Colombia Juan Manuel Santos yana da hannu a wannan harin. Wata majiya a gwamnatin Colombia ta faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa zargin da ake yi wa shugaba Santos ba shi da tushe. Shugaban na Venezuela ya ce an kama mutane da dama da ake zargin suna da hannu a shirye wannan harin, amma kuma bai yi wani ƙarin bayani ba. An sake zaben Maduro ne a wani wa'adin shekaru 6 a cikin watan Mayu, zaben da 'yan adawa da masu sa ido na kasashen waje suka yi Allah wadai da shi cewa an tabka magudi da rashin gaskiya a zaben. Sun Wangan wani farfesa ne da ya yi ritaya daga wata jami'a a lardin Shandong da ke arewa maso gabashin China, wanda ga dukkan alamu hukumomin China suka tsare shi yayin da yake wata hirar tarho da muryar Amurka a makon da ya gabata. Kuma yanzu an fidda shi daga wani otel din sojoji inda ake tsare da shi zuwa wani wuri da ba a san ko ina ba ne. A cewar wani jami'in otel din da yake hira da sashen harshen Chinese na muryar Amurka da safiyar yau Lahadi. A ranar Alhamis ne wata majiya ta faɗa wa muryar Amurka cewa an tsare farfesa mai shekaru 84 a duniya a tsaunin Yanzi da ke yankin Jinan na sojin ƙasar. An kama shi ne a ranar Laraba yayin da yake ba da ra'ayinsa akan shirin talbijin muryar Amurka na harshen Chinese, inda ya caccaki manufofin gwamnati akan harkokin waje da na diplomasiya game da Afirka. A cikin hirar ne Sun ya faɗa wa muryar Amurka cewa hukumomi na ƙoƙarin ƙarya kofarsa su shigo masa cikin gida domin su hana shi sukar gwamnati. A hirar da wata majiya a otel ɗin, wakilin muryar Amurka ya gano hukumomin sun fitar da farfesa a wurin kwanaki biyu zuwa wani wuri da ba a sani ba. Hukumomin China sun ki ba da dalilin da yasa suke tsare da wannan farfesan. Muryar Amurka ta yi kokarin tattaunawa da sashen hulɗa da jama'an na ma'aikatan harkokin wajen China domin jin ta bakin su akan wannan batun, amma lambar salula da jama'a ke kiran ma'aikatar akai an rufe, kana kuma ba a daukar wayan tarho a wurin. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kammala rangadi da yake yi a kudu maso gabashin Asiya kafin ya bar yankin yau da safiyar Lahadi. Ya gana da shugaban Indonesia Joko Widodo, inda ya fada masa cewa Amurka tana mutunta alakar tsakaninta da Indonesia, daya daga cikin kasashen duniya da ke bin tafarkin demokaradiyya. A jiya Asabar, babban jami'in diplomasiyyar Amurka ya gana da takuran aikinsa na Indonesia Rentro Marsudi. Sakataren da ministan harkokin waje Indonesia sun tattauna akan batutuwar ci gaba da bunƙasa haɗin gwiwa da ubuntun ƙarin matsalolin tsaro a yankin, ciki har da batun Koriya ta Arewa da kuma yaƙi da ta'addanci da ma wasu batutuwan harkokin ƙasashen waje da na fahimtar juna. Pompeo ya isa birnin Jakarta ne daga Singapore, inda aka yi ta samun bayanai masu cin karo da juna akan alaƙar Amurka da Koriya ta Arewa, duk da kuwa ana samun ci gaba da tattaunawa da ake yi akan batun wargaza shirin makaman nukuliya na Koriya ta Arewa. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Shirin horar da Dakaru a Afghanistan na kungiyar tsaro ta NATO ya sanar a yau Lahadi cewa an kashe sojojinsa uku, yayin da wani dan kunar bakin wake ya kaiwa haɗin gwiwar sojoji masu santuri hari. Wani sojan Amurka guda da sojojin Afghanistan biyu sun ji rauni a wannan fashewar da aka samu a cewar shirin horar da sojojin. Ina miƙa ta'aziyya da addu'a zuwa ga sauran ƙasashe 41 da suke taimakawa shirin NATO da iyalai da abokan arziki na sojojinmu waɗanda suka rasa rayukansu da waɗanda suka jikata, da kuma 'yan uwanmu sojojin Afghanistan da suka jikata da iyalai da abokan arziki, in ji wani babban jami'in sojan Amurka Janar John Nicholson, kuma kwamandan sojojin da ba sa shiga yaƙi da kuma dakarun Amurka a Afghanistan. Daga bisani, shirin horar da sojojin ya tabbatar da waɗanda aka kashe sojoji ne da suka fito daga Jamhuriyar Czech. Dalibai sun yi aron gama da 'yan sanda a Bangladesh a jiya Asabar a ranar cikun bakwai da fara wata zanga-zanga na kira ga hukumomi su ƙarfafa dokokin kai komo ababen hawa da kuma ba da kariya ga masu tafiyar ƙasa a kusa da makarantu. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da kulki domin tarwatsa ɗaruruwan masu zanga-zanga a yankin Damon da kuma wato da ke daka babban birnin ƙasar, yayin da kuma su kuma masu zanga-zanga suke jifar 'yan sandan da duwatsu. Rahotanni sun nuna cewa mutane da dama sun samu raunuka a wannan arangaba da aka samu. Waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce 'yan sanda sun yi amfani da harshashi na roba, amma su ko 'yan sanda sun musanta wannan batun.
Baba Yakubu Makirke ne ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, a jamhuriyar Nijar matasan Kirista na majami'ar Evangelica sun fara gudanar taron su na ƙasa a karo na 45 a birnin Yamai da nufin tattaunawa kan irin gudunmawar da ya kamata su bayar don bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da ci gaban al'umma. Wakilin muryar Amurka a Yamai Silim Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Jami'ar RRN ta birnin Yamai kenan, inda tawagogin matasa daga yankuna 8 na kasar Nijar suka hallara domin bikin bude taron su na shekara-shekara da ake kira Candation. Maudu'in haduwar ta bana shine rawar da matasan Krista za su taka wajen bunƙasa tattalin arziki da ci gaban al'umma. Suleiman Abdu shine sakataren kungiyar matasan RN.
Wannan taruwa tana da muhimmanci sosai ga matasa namu, saboda tana ba su dama su san irin muhimmanci ko kuma irin rawa da suke taka bisa cikin rayuwa ta ƙasa wanda suke da kuma da rayuwa ta iglesia ita kankanta. Don ka irin wannan abubuwa ne wannan taruwa suke ba mu dama mu waye ma matasa kai tare da shugabanni namu na ruhaniya wanda sun karanci tawhidi.
Jan hankulan matasan Krista akan maganar gwada kyawawan ɗabi'u a duk inda suka tsinci kansu na matsayin wani bangare na abubuwan da ke kunshe a ajandar wannan taro, kamar yadda za a ji daga bakin Adamu Mai Daji, mamba a kwamitin tsare-tsare.
Wata zaman duk an gani su a gaci akwai mutane kamillai masu tsoron Allah. Sannan kuma a cikin zama lafiya muna son matasan mu kuntu da an gani su a zama to mutane na masu lafiya masu zama lafiya. Sannan mun ga dauko fani na ƙasa mun ga cewa da lokaci yawanci kishin ƙasa yana shirin bari zakata mutane, amma mutasan muna son matasan su zama da abin koyi. Wato da an gani su an ga cewa da mutane masu kishin ƙasa sun kasan wajibin su da kuma haƙƙin su a majin su na 'yan ƙasa.
Tsatsauran ra'ayin addini na daga cikin matsalolin da aka yi imanin cewa suna kan gaban dalilan da ke haddasa fitintunin da ake fama da su a yau a duniya. Mafari kenan da taron ne mai ke son ganar da matasa illar wannan halayya.
Waɗannan abubuwa ne wanda yau ya kamata gaba ɗaya mu tashi domin mu ga mai kokuwa idan matasan mu ba su shiga cikin irin wannan abun ba. In mun lura akwai kuma hatsari na yau yanar gizo. Ya zama na abu wanda ke da hatsari na gaske idan mutane basu gane matasa basu gane ba unwani da shi yana aika su ga hatsari saboda bisan shi suna koyo abubuwa wanda basu kamata ba.
Domin bayar da misali akan muhimmancin kawar da bambance-bambancen da ke da nasaba da dalilan addini, kungiyar matasan Krista ta gayyato wasu matasan musulmi domin halartar bikin bude wannan taro. Aliyu Umaru shine shugaban majalisar matasan Niger CNG.
Matasa Krista ne musulmi ne in babu kwanci hankali mun duka ne za mu ji wahala. Kenan ya kamata mu sa addinin namu baya, mu sa kasan namu gaba don mu ji na kasan nan.
A shekarar 1973 ne aka kirkiro da wannan taro na kan dejen da zammar karfafa dankon zumunci tsakanin matasan majami'ar Anglican ERN. Dalili kenan a dabara da wannan taro na tsawon kwanaki 6. Mahalartan ke sa ran gudanar da wasu ayyukan jin kai waɗanda suka hada da ziyarar fursunoni, bayar da gudunmuwar jini a asibiti, sai kuma ayyukan dashen itace a wata unguwar birnin Yamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sallamu Mai Barma. To daga batun daga jamhuriyar Niger sai mu leƙa Najeriya, inda manoman shinkafa a jihohin Kano da Jigawa da Katsina suka kuka game da tsarin bada lamanin kayan noma ƙarƙashin shirin gwamnatin tarayya na tallafa masu noman ƙarƙashin kulawar babban bankin ƙasar. Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da wannan rahoton.
Tun a shekara ta 2016 ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da wannan shiri da nufin bunƙasa noman shinkafa a ƙarƙashin tsarinta na daƙile shigo da shinkafar Najeriya daga ƙasashen ƙetare.
Akwai guraren da har yanzu iya inji aka ba su da taki ba, a ba su sauran liquid fertilizer ba, da irin sauran injinan har yanzu da makogoro ba a bayar ba. Tsakani kaina ɗin nan akwai kayan da aka zo da shi ba a ban ba. Sannan ga abu an bai mutane su a delay. Lokaci bayan ya riga ya kure sannan za a bai mutane. Sannan shi in ka ɗau doron injin da suke bayarwa, su mene da tega da tegimen. In ka je kasuwa yanzu a 'yan kura za ka samu tegimen ɗin nan 23,000 ne. Ko yanzu ka je da kuɗinka haka za su baka 'yan kura. Amma gwamnati ta zo ta bai manomi shi akan naira 43,000. Sannan in ka zo ka ɗau doron shi wannan ainihin injin sufuriya na feshi, a doron kasuwa 3,000 ne, amma gwamnati ta bai manomi a 6,000. Maganar taki a naira 8,000 yake, takin nan a 6,000 yake a kasuwa. A kamfani ma na Fatakwal na Tore din nan 5,800 ne. Gwamnati ta zo tana bai manomi a 8,000. In ka tara manoman nan kashi 100 a cikin manoman nan da suka karɓi kayan nan, ina tabbatar ma wallahi kashi 9 ba su san a nawa aka ba su kayan nan ba. Saboda manoma ba kowa ne ya yi karatu ba, kuma kowa yake da wayewa da zai tambaya ba. Kawai a ringina aka ba su abin nan, wallahi ba su san ma a nawa aka ba su ba.
Alhaji Yakubu Tagahu kenan wani manomin shinkafa daga yankin karamar hukumar ta kai a nan jihar Kano. Shi kuwa Malam Husaini Dutse daga jihar Jigawa cewa yake
a za a baka inji a 43,000, kuma in ka je doron kasuwa 23,000 za ka saya. To kaga duk wannan abubuwan akan wannan muke kuka. Wannan shine saboda a hire kana wannan kungiya da ta bamu ba kyauta ta bamu ba, kuma ana da bukata a ce duk abin da aka baka a san an taimaka maka to amma wannan kaman an yi kasuwa da mu ne
Alhaji Rabi Wisu guda cikin manoman shinkafa da suka karbi bashin karkashin wannan tsari na ba da lamunin noman shinkafa na cewa
mu halin da aka ciki a katsina gaskiya ba mu san inda aka ta gaba ba saboda an dai ba mu kaya amma mu ba mu san ma farashin abin da aka ba mu akan shi ba gaskiyar lamari kenan ba mu san ko nawa kayan nan suke ba in yanzu aka ce mu kayan nan miliyan suke sai mu biya su miliyan ba mu san ko nawa suke ba
an ba ku kuma kun karba
an ba mu mun karba amma ba a ba mu kayan nan ba sai late mun zo mun shuka shinkafa ba tai ba mun yi tafka asara so ana da mana kuma yanzu an zo ba a kai gaba ka ba gashi har lokacin yanzu giro ya kai ga ya girce ba a kai gaba ka ba to me zaka yi da shi in an baka
kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya ita ce bankin kasa ya ratayawa alhakin rarraba waɗannan kayayyaki ga manoman Alhaji Ado Hassan ya kasai shine mataimakin sakataren kungiyar rashin jihar Kano
ka sani cewar gwamnatin tarayya ta yi instruction din Central Bank ta bashi umarni ya taimaka wa wayannan kungiyoyi su kuma suna magana da wayanda za su kawo kayayyakin nan ne akwai wanda suke sai da kayayyakin nan an yi musu magana ku kawo kayan nan ba kudi za a basu ba su dau kudi su je su nemo bond din su kawo kaya su kawo su to in aka ba manoma an siyar sai su zo a basu kudin su zaka yi magana logistics zaka duba mutun zai dauki mota daga Lagos ya dauko injina ya kawo su Kano ya zo ya kai mana store inda muke so aje mana kayan nan duk kaga wannan akwai extra cost saboda haka ba za ka ce ba za ka samu dan karamin margin din da bai taka karaya kariya ba amma a gaskiyance duk abin da ka faɗa akan harkokin kayan nan Allah shine shaida babu wani abin da aka dora masa kudin da ya wuce hankali
Alhaji Ado Hassan ya kasai ke na mataimakin sakataren kungiyar manoman shinkafa ta kasa rashin jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
ga da ku ya an binne da ku da yayan gawe ku ga
to a gaida Muhammad Ibrahim Kwari to daga batun noma sai batun siyasa inda a jihar Sokoto jami'ar APC ta mayar da martani kan sauye shekar da gwamnati Tambole yayi Murtala Faruk Sanina na dauke da cikakken bayani
idan za a iya tunawa jin kadan bayan da gwamnati Tambole ya gudanar da wani gangami inda ya bayyana matsayarsa na canza shekara daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP a gaban dubun dubatar jama'a da suka taru tsohon gwamnati Sanata Aliyu magatakar da Wamuko ya mai da martanin cewa zuwan sa a Sokoto bayan furucin gwamnan shi zai nuna wake da jama'a a jihar Sokoto a tsakanin su biyun akan haka ne aka gudanar da wani gagarumin gangami na tarbon tsohon gwamnan Aliyu Wamuko wanda ke zaman mai da martani ga kalaman na Tambuwal Aliyu magatakar da ya bayyana ainihin inda jayayyar take a halin yanzu a siyasar jihar sabanin yadda wasu da dama suke hasashe
Sokoto ba ana jaya ne tsakanin Alu da Abu Adkari ne a ni Tambuwal ba haka bane ana jaya ne tsakanin marjiya PDP da original APC ana jaya da marjayi a tsohon shiga ba sala mai yayi magana akan bako da kaba wani da wai da Buhari bai aje Sokoto ko wani mafiyan ba wannan bai ma kai da banza ba da to da listen ai ba dukkan wannan kai amma zan saba da su da kuwa ya ga sai 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 da kuwa nan dai da yaban kare ba
to sai dai magoya bayan gwamnati Tambuwal sun ce san wannan gangamin bai dage hankalin su ba Tukur Aliyu mashawarci ne na musamman ga gwamnati Tambuwal
to ba za mu kalli wannan taron a matsayin taro ba muna kallo ne a matsayin gangami wanda aka hada jahohi guda biyar duk da yake akwai jahohin da ba su samu zuwa ba in dai har zai shigo to ya kamata a ce shi kadai ne zai shigo a matsayi ne wanda yace yana da Sokoto amma ka ta ka kwaso jahohi da yawa ka zo a matsayin kana ganin kai a da Sokoto sai da aka yi maraki a cikin Sokoto ai wannan ba wani abin a zo a gani bane
sani gwamnati mayanci shine jami'in watsa labarai na jam'iyyar APC a yankin arewa maso yamma na kuma tambaye shi akan zargin tara jihohi a wannan gangamin
to ka san ita siyasa ba ta rabuwa da zage-zage amma dai a zahiri mu musa a jihar Zamfara ko a jihar Kebbi babu wani mutum guda wanda gwamnati ta dauki naira guda ta bashi domin ya zo wannan taro amma abinda ni nake magana akan shi shine idan ma ana bada kuɗi jam'iyyar PDP suka bada kuɗi suka yi wannan taro da suka yi na ran da suka yi da campaign kowa ya sani duk wanda a jihar Sokoto ya sani amma kuma idan sun ce kuɗi ne aka baya aka zo aka yi wannan taro radda za su yi nasu in ma za su sake yin nasu su dauko mutane tun daga Onitsha su taho da sunan jihar Sokoto su gani ana irin wannan taro
fitewar gwamnati Aminu Waziri Tambuwal dai ta sauya fasalin siyasa a jihar Sokoto a lokaci daya kuma ta rarrabe tsakanin bangarori biyu da suka dade suna hararar juna a cikin duhu Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
yoni abin dake damuna
To a gaida Murtala Faruk Sanyin su jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogo muna cewa karfe 11:20 na safe ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narke fa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolin su sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu a makon da ya gabata na hira da malama Hadiza Alifa Muhammad wacce ta bude kungiyar fadakarwa da kuma dakile matsalolin shaye-shaye da ake kira da recovery place a jahar Kaduna inda ta yi mana bayani kan rawar da iyaye ya kamata su taka don magance matsalar shaye-shaye ga ci gaban hirar tamu
ai iyaye su ne a gaba domin mu ne muke tarbiyya ko ba haka ba in kuma mu ba mu ma san abin da muke ciki ba akan wannan shaye-shaye kin ga ba da zamu taimaki yar wani lokaci muna ka muna nuna ɗan soyayya ne amma kuma hakan muke bata yana suna rayuwa da kuma san abin da suke ciki ba daga yaro ya dan girma kadan sai a ce a ya girma da yawa yaro na ji ba za a bar shi a cikin gida sai a nemi masa daki a waje ko kuma a kai shi baya ko ba haka ba anan ba wanda yake bi yaga abin da yake faruwa ba wai ina ci daga yaran da aka fitar da su daga gidaje haka bane amma abokanai suna taruwa ko ba haka ba a san abin da ake ba a shi sai a ce yaro in ya girma ba za a ci daki shi a gani yake ba to kuma daga nan yake yake tomawa abokanai ba a sani ba akwai you know incident da yawa mutane tunda sun san aikin da nake haka suke zuwa suna ga yana abokanin ƴaƴan su ba wani namiji haka ya suka shiga ya shiga ya tsira shiga cikin gidan kudi ya ba su ba to shi yake shi ne kuma shi da ma ya da gidan shi saboda haka iyaye mutum ne duniya ta riga ta canza dole abin da suke ciki a rayuwar su mu sani dole mu ja su a jiki ko ba haka ba mu nuna musu in suna da wani damuwa yake kai shi shaye-shaye shi suna da wani damuwa su zo su sami wani lokaci mu ne muke da damuwa yanda muke zama a rayuwar mu suna gani ba za su iya magana ba saboda haka sai su ji abin da zai kawo musu sauki a masha kwanta ɗin baki yanzu a nan muna da kesi ɗin da ƴaƴan su suke sayan abin sha ba iyayen su mata don sun ga irin wahalar da suke ciki akwai kesi ɗin da kuma mazan auren su suke sayarwa matan su dan su tsada matan masu shaye-shaye da suka aure su kuma suna jin tsoro in ta fita ta bar gidan ba su san ya za ta dawo ba saboda ta ce wanda ya je ya siyo mata abin da take son ta kawo shi ta sha a gida ya san tana gida to kin ga irin nan wannan nan da yake shaye-shaye an auren masa da yayin an ce in an masa aure zai yi hankali to a kawo yarinya a gida shikenan ita ma kuma sai ta koya saboda haka iyaye ya kamata mu duba mu ma kanmu abin da muke in ba mu fahimci wannan abin ba mu nemi in mantar da kanmu akan menene wannan harkan shaye-shaye ko ba haka ba kuma yaro you know ya yana kuskure ka horanta shi ba so ba ne ka ce a yaro yayi abin da ba daidai ba ka koyewa kada ka sa shi abin da ko ba haka ba balle kuma yanda muke zama a nan ashe masu auratayya da yawa na yi magana kan amma kuma mutane da yawa ba su yi kasu da yadda muke zama you know da mata da yawa din nan wani lokaci rashin adalci wani lokaci iyaye ba su ci tamu da ƴaƴan ba iyaye maza ma sun bar wa mata duka tarbiyyan kuma tarbiyyan yaro ba na mutum ɗaya ba ne ko ba haka ba saboda haka iyaye su ne ma a gaba ko ba haka ba su ne ma a gaba ya kamata ne su ne za su san cewa ga inda wannan abu sannan su taimaki ƴaƴan su kada su faɗa cikin wannan abu wanda kuma suka gaya suka faɗa ɗin sai a neman mutu ko da asibitoci ne a ga yadda za a yi a taimake su abin ya wuce misali yadda za ka shiga ya babu wannan abu.
To malama Hadiza mu dawo zancen kuma wuraren da ake kai yaran nan domin su samu lafiya a turance da ake cewa rehabilitation centers amma asibitin da aka kebe na musamman ga waɗanda suke shaye-shaye mu koma ga kan haka shin ya wadata a Najeriya?
Ina so zai wadata akwai asibitocin gwamnati da aka kafa su dama domin haka ne you know kaman a Kaduna yanzu muna da Federal Neuropsychiatric Center to wannan asibitin kawai duk wani ciwo da ya shafi kai da kwakwalwa sai da ake kai mutane ke to to ɗaya kenan akwai su Russia ne ma a Nigeria gaba a kowane geopolitical view banda haka suna da general hospital na gwamnati ke amma su din ma ba wai kamar da kika ce asibitin shi ne na kowane irin ciwo to wata kila gadaje biyu uku ne da za a samu ko irin wannan cutan shai-shai banda haka kuma akwai mutane da suka kafa nasu asibitocin amma su din ma a cikin garin Kaduna yanzu ba zai in na ma ita ga wata kila za a samu ko biyar ko shida to in ana shaye-shayen nan you know in ka duba iya miliyoyin mutane da suke wannan shaye-shaye wanda asibitoci ba su isa ba kuma wanda ma cewa ba su isa ba standard din da suke na care din ni kuma abin da ya dame ni kenan kowa ya ga dama zai iya kafa asibiti ya ce kawo mutane masu shaye-shaye yadda abin ya zama annoba iyaye da ƴan uwa ma suna neman yadda za su yi da su sai a kai wani lokaci ba wani proper training ba ne ake da shi wanda suka kafa asibitocin su je a ɗaure su a yi miki duka kin gane irin yadda suke zama gaskiya duk wanda zai dore hankali shi ya tashi saboda haka nan ma akwai problem ya kamata gwamnati ta duba ta gani waye yake kafa wannan abin dole akwai regulation a ce ba kowa ba ne ko kuma in kana so kafa ga abubuwan da za ka ciki in ka bi ka samu gwamnati don sai ta ba ka license kowa ya ga dama zai iya yi domin kuma mutane suna neman inda za a samu magani su magance wa ƴaƴansu da ƴan uwansu wannan abu sai su kai su so bai mun isa ba in ba ni kada ma a soma wannan shirye don in an soma ma wani lokaci ba ku inda za ka kai ko ba haka ba ga suna akan titi muna gani suna yawo iyaye ƴan uwa sun gaji an kore su da gidaje
masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin malama Hadiza Aliko Muhammad da kuka ji muryarta da Julie Gresham da ta bada umarni ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta
to madalla gaida Hafsat yanzu kuma zan karanto ka ɗan daga cikin wasu sakon da kuma wasu rauke aiko mana sakon mu na farko ayo yace zargin dalibai da malaman su a wajen tabbatar da ilimi a kasar Nijar da shugaban kasar su yayi hakan ya zo mana da mamaki gaskiya domin kuwa ai hakkin inganta ilimi a kasar ta su ya rate ne akan shi sako daga Mafa Haruna Bajoga garkuwan kungiyar muryar talaka sai kuma sakon mu na gaba da ke cewa muna jinjina rundunar sojojin Najeriya akan nasarar da suka yi na kashe ƴan ta'addar da suka addabi a jihar Zamfara kalla 300 abin farin ciki ne matuka Allah ya kara tabbata mana da wamman zaman lafiya amin sako daga Isuhun Dila Faki to abin da ya sauka kenan da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takeice baba gare ka
gaban Venezuela Nicolas Maduro ya ce ya tsallaka rijiya da baya a wata tarwatsewa da wasu jiragen sama marasa matuƙa guda biyu suka yi kuma ya zargi Amurka da Colombia da shirya wannan harin a wani jawabi da ya je talabijin kasar da ya macin jiya Asabar Maduro ya ce ga duka alamu wannan shiri ne na masu ra'ayin mazanjiya da aka yi a makwabciya Colombia ya ce Allah da mutane da sojojin kasar suka cece shi daga wannan kisar Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kammala rangadi da yake yi a kudu maso gabashin Asiya kafin ya bar yankin da safiyar yau Lahadi ya gana da shugaban Indonesia Joko Widodo wanda ya faɗa masa cewa Amurka tana mutunta alaƙar tsakaninta da kuma Indonesia ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke bin tafarkin demokaradiyya Shirin NATO da ke horar da dakaru a Afghanistan na kungiyar tsaron NATO ya sanar da Lahadi ya sanar a yau Lahadi cewa an kashe sojojinsa guda uku yayin da wani dan kunar bakin wake ya kai wa sojojin da ke sintiri hari wani farfesa mai ritaya da ake kira Sun Wangwan wanda yake ya ritaya daga wata jami'a a yankin Shandong
da duka alamu da hukumomi a China sun tsare shi akan dalilin da ba a sani ba.
To a gaishe ka masu sauraro da wani muka karshen shirin namu na yau baki sai kuma gobe litin da misalin karfe 6 na safa a gwan Najeriya Niger wato karfe 5 a gwan Ghana za ku dosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin
Baba Yakub Makin
wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Chiwahiru Dijone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Santos ni sarfi Lahashi gwamnati ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum.
Ready to 24 heures sur 24, VOA.